الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكبدا كراتون الرسالة تا عبد الله بن أبي زيد القيرواني. يوم قوم شاشدا قوت رمضان هجرة معيكي عليه الصلاة والسلام في كراتة مبيدة لفدود 40 داع زام تاشي أبابي نفركو cikin babi 45 wanda wannan littafi mai albarka ke dauke da su. Kuma mun yi bayani cewa waɗannan babi 45 suna nan a ƙarƙashin abubuwa guda hudu da ya ambata. Wannan abubuwa guda hudu, farko kudirin zuciya, sannan abu na biyu furtawa ko ibadun harshe, abu na uku ibadun a sauran gangan ciki, sannan kuma abu na hudu shine al'ada, wanda ladubbuka suna da alaka da waɗannan abubuwa guda uku gaba daya. Shine yace babu ma tantiqu bihi al-sinatu وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. شباب أبو بوندا حرشي يوجب نافرتاس سننزقع تاكما سوء اعتقاد سوء دقا واجب لمرك نا إبادو. أنا ياتي الديانات ya yi jam'i ne saboda ya ba wa addiyana din ma'ana ta ibada. Yana nufin ibada ta harshe da kuma ibada ta zuci, wanda wannan shine babin tauhidi. Jiya mun rigaya mun yi bayanin cewa shi Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani a manhajin ash'aira ya zubo da waɗannan abubuwa na ɓangaren tauhidi, domin ya faɗi abubuwa wajibabbu ga Allah subhanahu wa ta'ala a haɗe da abubuwan da suka koru a gare shi. Sannan ya zo ya faɗi haƙƙin annabawa, abubuwan da suka zo suka wajaba a gare su da abubuwan da kuma suka koru a gare su. Sannan kuma ya zo ya faɗi abin da ake ce ma as-sam'iyat, abubuwa waɗanda dole ne mutum ya yi itikadin su, Qur'ani ya tabbatar da su. To da wannan manhaji ne ya gina wannan babin da zamu karanta a yanzu. Min zalikal imanu bil qalbi wan nutuku bil lisani, yace daga waɗannan abubuwa waɗanda ne musu babi, yace akwai imani da zuciya, gaskanta abu a zuciya, wannutuku bil lisani, akwai kuma furtawa da harshe. Imani akwai na zuci, akwai na harshe, wanda cikakken imani shine a furta a harshe, a kudurta a zuciya, sannan kuma aikata gabobi gaba daya. Amma a bisa usulubin malamai, kowanne daga cikin wayannan abubuwa sun mishi ilimi mai zaman kansa. To saboda haka ne in ka duba littattafan ash'aira da maturidiyya, in ka ji sun ce al-imanu at-tasdiqu bima ja'a bihi nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, imani gaskanta abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ba sa nufin kawai imani na nan zuciya ne, ka gaskanta a zuciya kawai ka zama mumini, ba sa nufin wannan. Abin da yasa ba sa nufin wannan, suna wannan bayani ne a littafin tauhidi. Shi kuma tauhidi to yana kokarin ya daura ka akan abubuwan da ake so ka yadda da su a zuciya ne. Wannan shine tauhidi kenan. A lokacin da ka zo cikin ilimin fiqh, to anan ne za ka gaya ma abubuwan da zaka ibadu na harshe, ibadu na sauran gabobi. To saboda haka duk wanda ya fahimta daga ta'arifin da ash'aira da maturidiyya suke wa imani, cewa imani a wajensu kawai gaskantawa ne a zuci, ba shi da alaka da abin da za a furta, ba shi da alaka da kuma abin da za a aikata. Wannan ya yi kuskure, bai san manhajin su ba. Saboda su malamai magabata kowanne abu suna bayani a kansa a mahallinsa, a wurin da ake bayani a kan wannan abu ne, ba sa tsallakewa su kai shi wani gu daban. Saboda haka sun yadda imani ayyukan harshe imani ne, sun yadda ayyukan gaɓoɓi imani ne, amma bayani akan imanin zuci ya shafi ilimin tauhidi ne. Sauran imanin harshe, imanin gaɓoɓi sun barwa littattafan fiqhu ne. Abinda zai sa zai nuna maka haka, in ka duba cikin littattafan fiqhu za su na bayanin irin kalmomin da idan mutum ya furta a harshensu zai zamanto murtadi, zai zamanto kafiri. Haka ne, zaka ga suna bayanin abubuwan da idan mutum ya aikata da gaɓoɓinsa to zai fita a musulunci, zai zama murtadi. Sannan sanannen abu ne, duk abin da zai shiga, duk abin da zai fidda kai a musulunci to itikadin zuci ne, ko kuma faɗan harshe ne, sannan kuma ko kuma aikin gaɓoɓi ne, to akasin wannan abun kuma shine zai saka, zai baka imani. To saboda haka bayanin da suka yi a babin ridda cikin littattafansu, akwai abin da zaka faɗa ka fita a musulunci, akwai abin da zaka faɗa zaka aikata ka fita a musulunci, wannan zai nuna maka faɗan ya shiga imani, aikin kuma shi ma ya shiga imani. To wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da su Ibn Taymiyyah, su Ibn Qayyim da magoya bayan su na wannan zamanin suke kururutawa cewa abun asha'ira faɗan harshe ba imani bane, aikin gaɓoɓi ba imani bane. Wannan kuskure ne daga gare su, ko sun sani ko ba sani ba suke wannan. To abin ba haka yake ba, gunsu imani ya shafi zuci da harshe da gaɓoɓi gaba ɗaya, illa iyaka ilimin tauhidi nan ne ake bayani mutaqadati, abubuwan da suka shafi zuciya. Wannan abu ne gaya wanda yake da muhimmanci mutane su sani, gabanin mu ci gaba da wannan karatu din. To shine anan yace annallaha ilahun wahidun, ma'ana cewa la ilaha illallah din zai fada a harshe, sannan zai kudurta ma'anan kuma a zuci. Fadan sa harshe kadai ba zai wadatar ba idan babu a zuciya, amma na zuciyan zai iya wadatarwa, na zuciyan inda gaske yake zai iya wadatarwa. Wannan shine abin da suke cewa abinnan zikru afradil jinsi, ko kuma aqallu ma yutlaqu alayhi al-ismu, mafi karancin abinda sunan imani yakan iya karbansa shine imanin zuci. Saboda dukkan malamai sun yadda da cewa idan mutum yayi imani a zuciyarsa har ga Allah, gabanin yaje a lakkana masa kalima ta shahada ya fada, to shi dan aljanna, in ya mutu shi dan aljanna ne. Saboda da yawa cikin sahabban manzali sallama haka ya wakana da su. Akwai ba yahudin da yazo yakin Uhud, aka ganshi a safun sahaba da aka kashe, aka yi ta sabani akan su, suka ce ya zo taya abinnan mutanen Makkah, suka ce a'a. To da aka zo aka yi bincike, sun yi rigima da wani dan uwansa akan cewa shi zai tafo gun manzala sallallahu alaihi wasallam. Bai hadu da manzala ya musulunta ba, aka fara yakin Uhud, ya shiga safun waɗanda suke musulmai, yayi yaki har aka kashe shi. Manzali sallama da ya samu shaidan cewa lalle tabbas ne ya zo ya musulunta har zuci, amma bai samu ya zo ya karbi kalima ba ne, manzali sallama sai ya hukunta shi, aka sashi cikin musulmai. To saboda haka in kaji an ce maka imani kawai gaskantawar zuciya ne, to ana ma bayanin mabahis din ilmin tauhidi ne, auko kuma ana gaya ma mafi karancin abin da za a ce masa imani mutum ya gaskanta a zuciyarsa. In ya mutu gabanin ya furta a harshensa, shi dan aljanna ne. in ya mutu to shine abin da ake nufi to annallaha ilahun wahidun dinnan yana nufin dole ne mutum ya furta a harshessa sannan kuma dole ne ya kudurta a zuciyarsa annallaha ilahun wahid Allah subhanahu wataala ubangiji ne kwaya daya. Wannan ita ce akida ta farko da ya kawo cikin wannan babi, saboda ya kawo akidu daban-daban guda 100 ne a wannan babi. Dole ka yadda da kaza, ka gaskanta kaza, ka yi kaza, duk wannan ya kawo abubuwa guda 100 ne yadda malamai suka yi bincike a kai. Wannan shine na farko. La ilaha ghairuhu, babu wani abin bauta waninsa. Bayani ne akan annallaha ilahun wahidin. Annallaha ilahun wahidin da la ilaha ghairuhu duk ma'anan su daya. Wala shabiha lahu, ba shi da kamanni. Wala nadhira lahu, ba shi da sa'a. Haka ce shabi shine laysa ka mislihi shay'un, wani abu a ce exactly ko kamannin Allah babu. Haka ce nadhir, ba shi da sa'a. In ka ji an ce nadhir a darasi, ana nufin sa'anka a ilimi ko sa'anka ko a karfi ko sa'anka a hankali ko a girma ko a shekaru, shi ake cewa nadhir. Shine ma'anar walam yakun lahu kufuan ahad. Haka ce kufu a larabci shine sa'a, wanda yake sa'anka ko shekarunku ne daya, ko irin sana'anku ne daya, ko kuma dukiyanku ne daya, ko iliminku ne daya, ko dukanku mahaddatan Qur'ani ne, abin da ya kama da wannan shi ake cewa kufu kenan. Saboda haka akwai bambanci tsakanin kalmomin nan guda biyu. Wala shabiha lahu shine laysa kamithlihi shay'un, wala nadhira lahu shine walam yakun lahu kufuan ahad, wala walada lahu hakanan ba shi da da, wala walida lahu hakanan kuma ba shi da uba, shine lam yalid walam yulad. Lam yalid ba shi da da, walam yulad kuma ba shi da uba, ba shi da uwa. Wala sahibata lahu hakanan ba shi da mata, shine sahiba. Mattakhadha sahibatan wala walada, kamar yadda yazo a cikin Qur'ani. Wala sharika lahu, ba shi da tarayya. Haka ce sharik, shi kuma akwai bambanci tsakanin sharik da shabi da nadhir da muka karanta. Shi sharik wanda yake tare da kai, ko sa'anka ne ko ba sa'anka bane, ko irinka ne ko ba irinka, ma a ce tare da kai akwai wani abu. To wannan kalima kadai tana kawar da tunanin cewa Allah subhanahu wataala yana tare da wani halitta cikin halittunsa. Saboda in ka ce Allah yana kan al'arshi ma, ko ka ce yana sama, to ka ce akwai tarayya tare da shi. Saboda kalima ta musharaka yana nuna tare da kai akwai wani abu ne. To saboda haka bayanin zai zo anan gaba. Anan ya ce wala sharika lahu, can kuma ya zo ya ce wa annahu fawqa arshihil majid bi dhatihi, sannan kuma akwai inda yake wa annahu istawa, abin nan istawa alal arshi. Duk zamu zo mu yi bayanin waɗannan kalmomin la sharika lahu da kuma wa annahu fawqa arshil majid bi dhati, da waɗannan kalmomin da ya kakkawo, idan muka hada su gaba daya, to zamu zo mu gane menene yake nufi. Zai zo anan gaba. Shine wala sharika lahu, laysa li awwaliyatihi ibtida'un, farkonsa shi Allah subhanahu wataala. Haka ce awwaliyar abu, farkonsa in mutum ne dan adam ne a ce lokacin da aka halice shi a mahaifa, ko ka kai kasa da wannan ka ce lokacin da aka haife shi shine farkonsa, ko lokacin da aka busa masa rai shine ya zamanto farkonsa kenan. To anan laysa li awwaliyati ibtida'un, farkon Allah to ba shi da mafari, kamar yadda farkon kowanne abu yana da farko. Allah ya halici sama tana da farko, ya halici al'arshi shi ma yana da farko. To anan da yace Allah subhanahu wataala ba shi da farko, ya sabawa abinda zai zo ya fada anan gaba cewa yana kan al'arshinsa. Tunda al'arshin yana da farko, in ka ce Allah ba shi da farko, awwaliyya sababu farawa, ba a fara shi ba, sannan ka ce yana kan wani abun da an fara shi, yana da farko. Ka gani? Kaga wannan maganganu ne guda biyu waɗanda suka warware juna. Kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi na 9931 cikin Sahih al-Bukhari, wanda yake cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu 'alal ma'i, hadisin da ake kiransa al-hadithul yamani, al-hadithul yamani wa lam yakun shay'un ghayruhu shine ma'ana anan laysa li awwaliyatihi ibtida'u, Allah din yana nan dama can yana nan kuma yana nan din babu wani abu tare da shi. Ka gani, zamu zo mu yi bayani al-arshin ma ai wani abu ne, saman ma wani abu ne ai. Ka gani, wannan hadisi ne cikin sahih al-Bukhari da aka karanta wa Ibn Taymiyyah, wannan hadisi cewa wannan hadisin kwaya daya yana rusa maka da akida, shine yayi kokarin ya mayar da al-arshi din ya zama to al-arshin mai zama bahi da farko. A sanadiyar wannan har wasu suka kafuta shi, har al-Imam Nawawi yake cewa duk mutumin da yace akwai wani abu dawwamin mai wanda ba Allah ba yace kafiri. Duk abin da ka sani hadis ne, wa khalaqa kulla shay'in, khaliqu kulli shay'in, Allah ne kadai wanda ba hadis bane, ba haditansa akai ba. To saboda haka zamu zo mu yi bayani akan wannan hadisin, wala li akhiriyatihi inqida, sannan karshen sa Allah karshen sa bashi da inqida yankewa, ma'ana bashi da karshe, aka ce inqida in abu shine yankewar sa, a ce daga nan ya kare, in mutun ne misali a ce ranan da ya mutu to maganar sa babu, ya inqida kenan. In duniya ce ranan da duniya ta tashi, daga nan kuma babu maganar duniya, wannan shine ake cewa inqida. To saboda haka shi Allah subhanahu wataala karshen shi din ba shi da inqida, ba shi da yankewa, ma'anar wannan kuwa Allah subhanahu wataala ba shi da karshe, kamar da Allah subhanahu wataala yace huwal awwalu wal akhiru, huwal awwalu ma'anarsa wato ba shi da farko, wal akhiru ma'anarsa ba shi da karshe. Hakana Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa waybaka wajhu rabbika, waybaka wajhu rabbika zul jalali wal ikram, wannan ma yana tabbatar ma da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da karshe. Hakana Allah da yake kullu shay'in halikun illa wajha, illa wajhahu dinnan, to yana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da karfi, ba shi da karshe. La yabdugu kunha sifatihi, kunna sifatihi alwasifun, alwasifuna masu sifanta abu, wadanda suka san sifofin abu wato ba za su iya isa su gano hakikanin sifarsa ba. Wannan ana magana akan sifarsa, ba zo ba maganan zatin sa ake ba. Sifar Allah subhanahu wataala ba wanda ya isa ya zo ya ilimin shi, ilimin shi ya kai sanin hakikanin yadda sifar Allah subhanahu wa ta'ala yake. Haka ce sifar sa kamar ilimin sa, nufin sa, ikon sa, su ne sifofin sa kenan. To in har sifofin Allah subhanahu wa ta'ala babu wasu masu sifantawa waɗanda za su isa sanin hakikanin sa, to min babi aula kuma a ce masu sifantawan su san hakikanin zatin sa. Kun hadin wato kalima ce wanda falsafa suke amfani da ita, ko in ce malaman ilimin mantiq suke amfani da kalmar, wato suna nufin hakikanin abu, abin yadda yake, abin yadda yake exactly, a ce sifar Allah ga yadda sifar take. To babu wasu masu sifantawa wanda za su iya isa gano hakikanin yadda sifar Allah subhanahu wataala yake. Wala yuhitu bi amrihi almutafakkiruna, masu zurfin tunani alfalasifa, almanatiqa, malaman mantiki, masu ganin kwakwaf din abu, to ba su isa su gama sanin lamarin Allah subhanahu wataala. Naka ce ahata bi shay, ka gama sanin abu, shine ake ce masa ihata, ka gama sanin abu ga abin, ka kawo last result, kika ce wannan abun ga yadda yake, kuma result din da ka kawo ba zai tashi ba, shine ake ibara da ihata kenan, shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, kwata-kwata ba za su iya gama da tunaninsu gama sanin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi ma'iyyati dhatihi. Yace masu tafakkuri, masu zurfin tunani, yace suna la'akari ne da ayoyinsa, suna itibari ne kokarin saninsa ta hanyar ayoyinsa. In aka ce itibar, shine kokarin sanin abu ko sanin abu a dalilin wani abu daban. Ka san wani abu a dalilin wani abu daban shine, ka san wani abu a dalilin wani abu shine itibari. Da ayoyinsa, abinda Allah ya halitta, ya halicci sammai, saman nan ya sa rana, saman nan ya sa farin wata, akwai taurari, gashi ba gofanni, sannan shi ya halicci kasa, shi ya halicci mutane, shi ya halicci kaza, duk abinda ka gani ka san da Allah shi ya halicci abin, to ka san Allah ko kai kokarin sanin Allah da wannan abin. Amma wala ya tafakkaruna, ba su isa su yi tunani ba, fi ma'iyyati zatihi, akan hakikannin zatinsa, yaya zatin Allah yake. Naka ce zatin abu, surarsa gaba daya, surarsa gaba daya, yadda zai ansa sunansa. Yanzu misali idan ka ce Zaidu, abinda kake nufi da Zaidu shine gaba dayan halittarsa, ba idansa ko hancinsa ko harshensa ko hannunsa ko kafansa, gaba daya halittar nasa dungurum shine Zaidu. To saboda haka idan ka ce kuma sifarsa, kana nufin wani bangaren sa, sifari ne ko baki ne, mai hankali ne, marar hankali ne, jahili ne, mai ilimi ne, wayannan sune sifofi. Shi yasa ake cewa sifofi ana samun su ne a zati, ana samun sifofi ne da zati. To idan aka ce ma'iyya, asalin kalmar ma ce ta tambayar hakikannin abu, kana so ka gano hakikannin abu, shine zaka yi amfani da ma istifhamiyya. Misali zaka ce mal'ina, to kana so ne ka san hakikannin abin da ake ce mishi ina. Kamar yadda Fir'auna yake cewa Annabi Musa, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Wannan da wannan ma din, shi Fir'auna yana kokari ne ya san hakikannin Allah din shi yaya yake. Yana so ne Annabi Musa ya masa bayani akan girman Allah, ko tsawonsa, shi fari ne ko baki ne, abinda yake difi kenan, shine ma din. Tukunan sai aka sa ya'un nisba jikin wannan ma din, ma'ana nisbar Allah, nisbar zatin Allah, hakikannin nisbar zatin Allah shine ma'iyyati zatihi. Saboda mun karanta a nahwu kwanan bayan nan, wada'ifi saniya min sunai sanihi dulinin kala wala'i, mun karanta wannan baiti ba. Lokacin da kake so ka sa ya'un nisba jikin kalimar da take dauke da harufa guda biyu, kuma harufa guda biyun harafi na biyu din harfun lin ne, yana nufin harfun majji ne. Kamar la, kake so kai nisba zuwa ga la, to dole ne sai ka kara wa la din wani harafi. La din sai ka ce la'i, in ka ce la'i to sai ka sa ya'un nisba din, sai ka ce la'iyu. Ma din sai ka sa masa hamza, ka ce ma'i, sai ka sa ya'un nisba, ka ce ma'iyu, ma'iyu. To shine sanihi zulinin kala wala'i din, to shine anan ma din da ka sani ce ta tambayar hakikannin abu, sai aka sa masa hamza, ya zama ma'i, sai aka sa ya'un nisba, ya zama ma'iyun, da ke zatu din mu'annas ne, shine aka sa ta'un, aka ce ma'iyyati, ma'iyyati zatihi. Ma'ana ba masu tunani samsam ba za su iya tuna a hakikannin nisbar zatinsa, ko nisbar hakikannin zatinsa, yaya hakikannin nisbar hakikannin zatinsa yake. Misali zatin nashi, in kana so ka san shi, za a ce ka san mala'iku ne, su sanin mala'iku, a ce sanin mala'ikun zai taimaka ma ka san zatin Allah. ko yayi kama da mutane ne, in ka san mutum zaka san zatin Allah. In ka san shudi ne ko kore ko fari, aka ce ma iya nisbar da zata sa ta san zatin Allah, to samsam ba sa iya tunani akai. Yanzu duk abin da baka sani ba za iya kwatanta maka da wani abu, suru wannan abun to za ka fara gano abin ai ga yadda yake. To shine anan ma'ana wala yatafakkaruna fi ma'iyati zatihi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Abin da yasa zamu gane cewa ba zai yu ai tunani a gano nisbar hakikan Allah ba, Fir'auna da ya tambayi wannan, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, sai annabi Musa ya ba da ansa, qala sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kaga irin tambayan da shi fir'auna yayi din har yanzu annabi Musa bai bashi ansa ba, saboda yayi tambaya da ma rabbul alamin, rabbu ma da rabbu yayi amfani, shi kuma annabi Musa ansansa shi mai ce rabbus samawati wal ardi. Abin da yasa yayi masa haka saboda tambayan da yayi din to ba ta da amsa, tambayan da shi Fir'auna yayi ba ta da amsa, saboda annabi Musa bai san nisbar hakikan zatin Allah ba. Da ya kawo rabbun da Fir'auna yayi tambaya, sai yayi idafar rabbu din zuwa as-samawati wal ardi, ma'ana hakikan nin Allah ba zai yi ka sani ba, amma zaka iya sanin sammai da in ka daga kai zaka gani, zaka iya sanin kasai da in ka daga sun kiyar da kanka zaka gani. To wannan sama da kake gani, kasan nan da kake gani shine me su nashi ne, amma cewa shi kansa yaya yake ba za ka taba sani ba. Shi yasa da yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, sai yace in kuntum mukinina. To saboda haka cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin, shi zai zanto mana dalilin wannan abin da ya fada wala yatafakkaruna fi ma'iyati zatihi. Da zai yi haka da annabi Musa yayi wa Fir'auna bayani, saboda mahalli ne na muqabala, wanda kowanne yana so a ce shine yaci wannan munazara da muqabala da ake, shine ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, su masu zurfin tunanin da ma dukkan halitu ba za su iya gama sanin wani abu kadan ma daga ilminsa ba, a dan wani abu dan kankani daga ilminsa, a ce a yi research a kai a gama sanin wannan abu kwakwab, ba zai taba yiwuwa ba. Kaga min babi aula a ce ilimin nashi gaba daya, ko a ce ba a bar ilimin a koma kan zatinsa a yi research a gama sanin abin kwakwab, ba zai taba yiwuwa ba. Shi ne ya ce illa bima sha, wani abu kadan na iliminsa in ka ga an san abin to shine yaso ya sanar da abin, shine yaso ya sanar da abin kawai, shine wanda Ibn al-Arabi al-Hatimi yake cewa yanzu misali kaman ido, yace idon nan haske ne, amma hasken baya amfani sai ya hadu da wani haske kwata kwata, shi yasa in ka shiga daki mai duhu ba za ka ga komai ba, amma in ka fito gun mai haske, hasken idan naka in ya hadu da hasken wajen sai ka ga abin. To saboda haka kaga inda misali Allah subhanahu wataala bai halici rana da farin wata da haske ba, to shi dan adam zai kasance kawai makafo ne. In ya zama to makafo kuma wai ba dan baya gani bane, hasken da zai hadu da hasken idonsa wanda da shi zai gani din shine babu. To daga bisani zai zo ya zama a gunsa babu rana, babu farin wata, babu sama, babu komai, baya ganin komai. To saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma utitum minal ilmi illa qalila, duk ilimin da ka sani a doron kasan nan Allah subhanahu wataala ya ba wa bashariya da kansa ne, shine ya ce allama khalaqal insana allamahul bayan, ko allama al-insana ma lam ya'lam. To ta wannan hanya ne Allah subhanahu wataala zai sa ka san wani ba'adin ilimin shi, saboda shine yaso ya sanar da kai. wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, cewa kursiyyinsa, asalin kursiyyi din nisbarsa ga al'arshi shine kujera, al'arshi gado kursiyyi kujera. To anan yace kursiyyin Allah, kujeran Allah din fadin ta din ta yalwaci fadin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya, kujerar Allah. To nan ma yana daya daga cikin abinda ya kamata a duba kan abinda zai zo ya fada nan gaba. Idan har kujerar Allah subhanahu wataala ta fi sammai bakwai kasai bakwai girma, kuma a yanayin fahimtar su cewa tunda gadon nan na istiwa'i ne, na hau kai ne, to saboda haka a wannan fahimtar tasu zai yi kujerar ma ta zamani. Haka ne mana, yana da al'arshi ya istiwa'i a kai, kujera kuma an san zama ake a kai. To in har al'arshin nan ba ta mulki ko ta iko ba ne, ta istiwa'i ne a kai, to kursiyin shi ma zai zo ya kasance haka ne. In kuma kursiyin ya zo ya kasance haka, ta yaya kursiyin da ya fi sammai bakwai da kasai bakwai din girma, sannan kuma me wannan kujerar, sannan kuma a ce yana sama, tunda kujerar ta fi sammai bakwai da kasai bakwai din girma, indai aka zo batun kasancewarsa ne akan al'arshi, za a zo batun kasancewarsa akan kujera. In aka zo batun kasancewarsa akan kujera, to za a zo batun cewa to kujeran nan da nassin Qur'ani Allah subhanahu wataala yace ya fi sammai bakwai da kasai bakwai girma. Ganin cewa Allah ya ce kujeran nan ta fi sammai bakwai da kasai bakwai girma, to ta nan za ka gane cewa wannan kujera ce ta musamman, ta nuna iko, ba ta zama ba ne. Kuma wannan zai sa ka gane al'arshin ma wato wani gu ne, wani halitta ne da Allah subhanahu wataala yake so ya nuna iko sa a kai. Kamar yadda zamu zo mu yi bayani akan wannan, shi yasa da yawa mutane suna karanta risala ba sa muqaranar abubuwan da shi Ibn Abi Zayd al-Qayrawani da kansa ya fada, da kuma abinda ake kururuta magana akai na cewa ya ce Allah da zatinsa yana kan al'arshi. Ai akwai abubuwa daban da ya fada bayan wannan, to a dauki wayannan abubuwan a hada da wannan maganar nashi, za a samu tanakubat a tsakani, kamar yadda zamu zo mu yi bayani anan. To shine yace wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifzuhuma, daga ada ya'udu, akwai ada ya'udu, akwai ada ya'idu. Shi ada ya'udu min babi nasara, yana bada ma'ana abu ne ka kasa daukan sa, yafi karfin ka daga shi, yafi in an daura maka akai ba za ka iya ja ka ciki ba. Shine wala ya'uduhu hifzuhuma, ma'ana kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai din, ba za su zamanto wani abu mai nauyi a gun Allah, yadda a ce ba zai iya kiyaye su. Shine daga ada ya'udu masdarinsa audan, masdarinsa audan. Wa huwa al-aliyyul azim, shi Allah subhanahu wataala shine al-aliyyu, madaukaki. Al-aliyyu din shine ma'anan fawqu kenan. Kamar yadda zamu zo mu yi bayani, idan aka ce fawqu a larabci wato abu ne nisbi. Duk inda kaga an ce fawqu ba kowanne lokaci bane, kowanne yanayi bane zai zo ya zamanto fawqu. Yanzu misali saman nan, sama ta daya, mu da muke wannan duniya fauku ne a wajenmu. To su kuma waɗanda suke sama ta biyu, gunda mu a gunmu fauku ɗin, su kuma a gunsu ta hatu. Saboda haka shi fauku da ta hatu ɗin abu ne nisbi. Idan ka ce babu fauku ma ya yi, in ka ce babu ta hatu ma ya yi. Ta nan ne za ka zo ka gane kuskuren amfani da lafuzzuka na fauku ko lafazi na istiwai da nuna wurin da Allah subhanahu wataala yake. Ya khafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun bihi. To fawqun na harka ce nisbiya ce. To saboda haka ne anan yace wa huwa al-aliyyu, shi din yana sama da kowanne irin abu. Babu maganar fawqiyya akan sa ko maganar istiwai, shi al-aliyyu ne. duk abin da ka kawo kace agun, in kace abun sama ne ko kace agun agun fauku ne, to shi yana sama da wannan. Wa huwa al-aliyyu, asalin al-aliyyu din mubalaga ce ta al-ali, al-ali wazanin sa al-fa'il, sannan al-aliyyu wazanin sa al-fa'il. In kace al-ali kaman kace al-ali kaman kace al-alimu ne, in kace kuma al-aliyyu kaman kace al-alimu ne, eh kaman wannan ne. Alimun alimu, alin aliyu shine asalin ma'anan kenan. Al-azimu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala mai girma ne, Allah subhanahu ta'ala yana da girma. Wayannan kalmomin guda biyun da ya fada, to al-aliyu da al-azimu din suna nuna maka kursiyin da yayi magana a kai din, kursiyi ne na iko, kursiyi ne na iko. Saboda shi Allah din al-aliyu ne, al-aliyu ne, balle kursiyin ya zamanto masa kursiyi ne na zama. Haka nan shi Allah al-azimu ne, balle kursiyin da yayyal wuce sammai bakwai da kasai bakwai ya zamanto masa kursiyi ne na zama. Al-alimu Allah subhanahu wa ta'ala masani ne, babu wani abin da bai san shi ba, kuma ya san kowanne abu jumlatan wa tafsilan, ya san fillafillan kowanne abu. Sabanin yadda mutazilawa suke cewa Allah ya san abubuwa, ya abba bai san su tafsilan ba, saboda cewa su sanin abu tafsilan na kowanne abu din a waje suna tukace ba zai yi ba. Haga ba zai yi ba din agun wasu ne ba zai yi ba, amma agun Allah fa zai yi, saboda Allah ya nuna mana bayanin wannan da ya ce wa inda hu mafatilul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Kaga ya raba tsakanin barru da bahar, ya san barrun ya san bahar. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, waraka duk ganye. Kaga yadda ya san bishiya ce, wannan bishiyar mangoro ce an dasa ta anan, to sannan yadda ya san da bishiyar kuma ya san ganyen ko sannan ya san kowanne ganye jikin wannan bishiya. Wannan yana tafsirin da suka inkarin sai wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi, ko wata kwaya ko min kankanta abu mai motsi marar motsi a dukkan kasa ya san da wannan. Wannan shine tafsirin ai. To saboda haka anan da yace al-alimu masanin komai da kowa ne, jumlatan wa tafsilan. Al-khabiru sannan kuma shi ƙwararre ne, kowanne abu ya san shi ciki da baini. Saboda an dan dauko al-khabir da al-khibra ne, a ce mutum ya san abu daban ya ƙware akan abu shi ma daban. Da shi ƙwararre ne, duk abin da ya san shi ya san shi a yadda yake, shine ma'ana al-khabiru. Al-mudabbiru sannan kuma shine wanda yake juya lamurruka gaba daya yadda ya ga dama. Duniya da lahira sammai da kasai dukkan halittu shine yake juya su suke kasancewa yadda yake so su kasance. In kaga abu a zaune, to a daidai wannan lokacin haka Allah yake so ya ga abin a zaune. In kaga abu a tsaye, to a daidai wannan lokacin haka Allah ya so yake so ya ganshi a tsaye. In kaga talaka lokacin da yake talakan, haka Allah yake so ya ganshi talaka. In kaga yayi kudi, to haka yake so yanzu ya ganshi. In riga ya sama, to haka yake so ya ganshi da wannan rigan wannan lokacin. To shine kowanne abu Allah shine mudabbirin abin, al-mudabbir. Ya zo a cikin Qur'ani wa huwa al-latiful khabir, akwai alimul ghaibi wa shahada, sannan kuma akwai yudabbirul amra a cikin Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tadbirin lamurruka gaba daya. Sannan al-qadiru Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne. Anan an ce al-qadir, akwai qadir akwai kabir, duk sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi qadir din yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudra, daga cikin sifofinsa iya yin kowanne abu shine qadir yake. Innahu ala raj'ihi laqadir ba, to yana nuna ya sifantu da sifa ta qudra din. Sannan al-qadir din yana nuna kuma zai iya yin komai, zai iya yin komai, shine ma'ana al-qadir. Saboda mubalaga ce. As-sami'u Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne, jinsa ba shi da alaka da wata'ala ko wata abada ake amfani da ita wajen ji. Sannan kuma jinsa ba ta da alaka da sauti ko abin da ya kama da wannan. Allah mai ji ne, hanyoyin jinsa, jinsa ya saba da jin komai, jin kowa da kowa. Saboda karka ji an ce Allah mai ji ne, sannan kuma kai kokarin danganta mishi kunne. Daga nan ka tashi a layi, kana so ka mayar da Allah ma tamkar mutum ne ko halittansa ne, shine as-sami'u al-basir. Haka nan Allah subhanahu wataala mai gani ne, ganin sa ba shi da alaka da ido ko wata abada take taimakawa gani, ba shi da alaka da wannan gaba da. Al-aliyu ya riga ya faɗa daga baya a can, wa huwa al-aliyu al-azim. Al-aliyu shi madaukaki ne. Abinda yasa ya kara fadansa anan, duk da ya zo a baya wa huwal adiyul azim, saboda ya kawo al-kabiru ne a bayan domin ya nuna maka bambancin su. Al-aliyu daban, al-kabiru daban, al-azimu shi ma daban, al-kabiru daban. Shi yasa ya kawo masu a can al-aliyul azim, nan kuma al-aliyul kabir. Al-aliyul kabir saboda idan aka ce azuma, azuma a larabci wato girman lamari, girman lamari. Idan aka ce kuma kabura a larabci, girman aiki, girman aiki ko abinda kai ya zamanto babba ne. Kuma ya ce Allah ya halicci sama da fadi, duk da fadinsa bai kasa halittarsa ba, to shine al-kabiru kenan. Al-azim kuma lamarinsa yana da girma, lamarin sa yana da girman ba za ka iya ganowa ba. To shi yasa a can ya ce wa huwal aliyul azim, nan kuma ya maimaita sai ya ce al-aliyu al-kabir, saboda a san da al-kabirun da ya faɗa nan da al-azimu da ya faɗa can daban-daban ne, ma'anansu daban-daban ne. Wa annahu